أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والصحابة الغر الميامين والتابعين 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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أبركم بسادوا أولا يوم تشيمي البركة ودم فزونا دومين قبات الدعاء قراتين تفسير القرآن ميجرما kuma yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka. Yau wannan shine zaman mu na 23 kenan ko? Eh, zaman mu na 23, kuma yau muna ranar 20 daidai ga watan Ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam. Wasu zo daidai da 21 ga watan Afrilun shekara ta 2022 miladiya. Kuma jiya mun tsaya ne cikin suratul Ma'ida a daidai kan aya ta 105, yanzu kuma insha Allah daga nan za mu dora zuwa abin da ya sauka. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحمهم في الأرض ارحمكم في السماء. الله سبحانه وتعالى أتكلم عن أي مس درجة في كومنا بيان ونوكنشي ونديك علاقة دا وسيا. الله مدعوك تسركي يا أيها الذين آمنوا يا كومت نسكم بارك السيا شهارة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، ai shaida dake tsakaninku idan ɗayan ku mutuwa ta halarto masa, wato idan mutuwa ta halarto wa ɗayan ku alhali yana yanayi na tafiya, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutum ya shaidar da mutum biyu daga cikin waɗanda suka ba da gaskiya, wato daga cikin musulmai. Hinal wasiyati, a lokacin yin wasiya, ithnani dhawa adlin minkum, wato mutum biyu daga cikin ma'abota adalci, wato adalai daga cikinku, shi ne wato mutum ya shaidar da mutum biyu wasiyarsa da kuma dukiyar da ya bari cewa ga yadda yake so a yi masa da ita. A wakarani min gairi kumu inantum baratun tulandi fa asabarkum musibatul maut, ko kuma mutum biyu daga cikin wasunku kamar mabiya wani addinin wanda ba naku ba, sai ku shaidar da su in antum baratun tulandi, idan kuna yanayin tafiya a ban ƙasa ba a sabar ku musibatu motsi wannan musiba ta mutuwa ta shafi ku. To wayannan mutum biyun Allah ya ce ta habisuna huma min ba'di sala, za ku tsare su ne bayan sallar la'asar. Fa yusmani billahi, wato sai su yi rantsuwa da Allah in rantsu in har kuna kokonto cikin shaidar su, sai su yi rantsuwa da Allah akan cewa la nashtari bihi samanan, ai ba za mu canzar da wannan shaida da muka yi ta domin Allah, ba za mu canza da ita da wani abu na amfanin duniya ba, to ba za mu yadda mu sayar da wannan shaida tamu ba. walau kana za gurba, koda kuwa wanda za a yi shaidar a kansa ko kuma za a yi shaidar saboda shi ma abocin kusanci ne gare su. Wala natum sha'aratullahi, kuma su yi zuwa kan cewa ba za mu ɓoye wani abu na shaidar nan da muka yi ta domin Allah ba. Inna ai mu idan har muka ɓoye wani abu daga cikin wannan shaidar, laminal walimin, to lallai haƙiƙa laminal asimin, ɗaya da mun kasance daga cikin masu laifi. Dalilin saukar ayar, an ce wani bawa ne ko kuma maula na sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu sai ya tafi, to shi musulmi ne, sai ya tafi da wasu mutane mutum biyu, da Tamimu Dari shi Kirista ne da kuma wani Adiyu, su wannan biyun gaba ɗayan su Kiristoci ne. To sai da mutuwa ta zo mishi, sai ya kira su a matsayin shaida, sai yake gaya musu, to ga kaya na, na bar kaza da kaza da kaza da kaza, wane yana bi na bashi, ni ina bin wane bashi, yadda ya bai wasiya dai a hannunsu. To su kuma a cikin kayan da ya bar musu ɗin, sai suka samu wani janjami haka na zinari, sai suka ɓoye, suka ɓoye shi da suka tashi kawowa kayan ga magadan shi, sai suka kawo babu wannan abun. Su kuma magada da ashe shi bawan Allahn kafin ya rasu ya rubuta sunayen dukkan abubuwan da ya bari a cikin kayayyakinsa, ina da kaza da kaza da kaza, ya yi list ɗin kayan shi. Suka duba listin sai suka ga sun ga komai, amma ba su ga wannan jinjamin ba. Don haka sai suka zo suka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Tamimu Dari da kuma shi wannan Adiyu, aka tambaye su, sai suka rantsi a yi su ba haka ba ne. To don haka su kuma mutum biyu daga cikin ‘yan uwan mamacin sai suka zo su, wato mafiya kusanci da mamacin, sai suka zo su Annabi sallallahu alaihi wasallam sanya su, suka rantsi da Allah akan cewa shaidar wa'incan mutanen masu wasiyyan da aka yi wasiyyan na farko akwai matsala a ciki, ma'ana sun yi abin da ba daidai ba, sun yi ha'inci a ciki. Don haka ana nan kuwa sai ga mutanen Makka an samu wannan abin a hannunsu. Da aka samu abin a hannun mutanen Makka, sai yanke tambaye su ina suka samu, suka ce ai Adiyu ne da Tamimu Dari suka ba su wannan abin, ko kuma suka sayar daga hannunsu. Kaga daga nan sai aka gane cewa ashe sun sayar da abin da aka ba su wasici a cikinsa. Shi ne dalilin saukar wannan aya. To malamai sun ce ainihin wannan shaidar da ahlul kitabi ɗin akan abin da ya shafi al'ummar musulmai, to an yi nasku na wannan ɗin, wato ma'ana an riga an shafi ayar ba a aiki da ita ta wannan ɓangaren. Amma yake cewa mutum zai yi wasiyya cin ɗin ya kira wani, to wannan ba a shafi wannan hukuncin ba. Kuma cewa lallai sai mutum biyu ɗin za a kira, shi ma wannan ɗin akwai malamai sun ce za a iya kiran sama da guda biyun ma, za a iya kiran kuma ko guda ɗaya ne ma in dai mai amana ne. Allah ya ce fa yan usira ala annahu masaha qa'isman, idan aka yi tsinkaye bayan sun yi rantsuwar, aka yi tsinkaye bisa cewa lallai su ɗin nan sun aikata wani abu na laifi, wato sun yi wani abu na ha'inci ko kuma ƙarya a cikin shaidar da suka bayar ɗin. Kamar misali a samu wani abu a tare da su wanda ake tuhumar su da shi a bisa cewa ainihin shi na mamacin da kuma su sun riƙe, ko kuma a samu wani abu sun sayar da shi ana tuhumar cewa kuma watakila na mamacin ne suka je suka sayar. To sai Allah ya ce fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina suhiqa alaihimul awliyan, to sai wasu daban kamar mutum biyu sai su tsaya a muqamin waɗancan ɗin, wato su ma su yi rantsuwa ɗin, min allazina suhiqa alaihimul awliyan, daga cikin waɗanda wayancan na biyun suka cancanta a kansu. Wato kamar daga cikin magadan shi mamacin kenan, waɗanda suka fi kusanci da shi mamacin su ne za su tsaya su yi rantsuwa a madadin waɗancan. Fa yusmani billahi, su ma sai su yi rantsuwa da Allah bisa cewa lallai wa'incan shaidun na farko guda biyu lallai sun yi ha'inci a cikin rantsuwarsu. Sai su yi rantsuwa da Allah la shaharatuna a haƙu min shaharati ma, cewa wallahi ta mu shaidar ta fi cancanta kuma ta fi gaskiya daga shaidar da wa'incan biyun na farko suka bayar. Ba mu atare na, ai lallai mu ba mu ƙetare haddi, wato ba mu take gaskiya ba a cikin wannan rantsuwar tamu. inna idhal lamina zalimin lalle mu idan har ya zanto mun take gaskiya a cikin wannan rantsuwar tamu to wallahi da mun kasance daga cikin azzalimi
zalika adli
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika ai wannan hukuncin kamar da kuka ji shi dinnan an ambata na daga wato yin raddin wannan rantsuwar tasu a bisa yin raddin a bisa magada wato idan to magada za su yi rantsuwa a bayan ma'incin na farko din arna shine yafi kusanci an ya tubi shaharati ala wajhiha shine yafi kusanci da sanya wa'annan shaidu din ko kuma wanda aka yi wa wasiyya cewa su zo da shaidar bisa fuskarta wato ainihin yadda take ba tare da sun sanda komai ba. Ba tare da yin wani ha'inci a ciki ba. Au ko kuma shi ne ya fi kusanci da an ya kafu an turar da imanin ba da imani. Wato shi ne ya fi kusanci da su tsoraci a dawo da wata rantsuwa bayan wannan rantsan nasu bisa su magadan. Cewa idan suna da'awar cewa wayannan din sun musu ha'inci cewa siran tsuwa bisa cewa wayannan din sun yi ha'inci ko ƙarya a cikin tasu rantsuwar to kaga idan aka yi haka to za su su kunyata kuma dole ne su biya abin da aka yi rantsuwa akan cewa sun koyi Allah ya ce wattaqullaha lalle ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokinsa kada ku kiyaye yin ha'inci da kuma ƙarya a cikin abin da aka ba ku amana shi wasma'u kuma ku saurari zancen Allah ku saurari abin da ake umarta ku da shi wato saurari irin na karba ku saurara ku ji kuma ku yi aiki da shi wallahu la yahdil qawmal fasiqin lalle ne Allah baya shiryar mutane fasikai wato yana musu azaba yana yin azaba ga mutane fasikai waɗanda suka fita daga cikin da'ansa Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula Ya Rasulullahi ka ambaci ranar da Allah zai tara manzanni shine ranar alkiyama fa yaqulu lahum sai Allah ya ce musu domin yin don urisarwa bisa al'ummomin su sai Allah ya ce musu ma za ujibtu menene aka amsa muku da shi yayin da kuka kira al'ummar ku zuwa ga tauhidi sai wayannan manzanni su ce la ilma lana ya ubangiji ai babu wani sani gare mu Malamai anan daga cikin magabata suka ce dalilin da ya sa manzannin Allah za su ce Ubangiji ai la ilma lana. To malamai sun rabu kashi biyu. Wasu malaman kamar irin su Sayyidina Abdullahi dan Abbas da sauransu sun ce manzannin za su faɗi wannan ne saboda kiɗimewa da kuma rikicewa a lokacin nan duk abin da suka riga suka sani na daga abin da ya faru tsakaninsu da al'ummominsu. To tashin hankalin ranar alkiyama ya sa sun manta babu abin da za su iya tunawa. Da haka idan Ubangiji ya ce musu yayin da kuka kira al'ummomin ku zuwa ga tauhidi wacce amsa suka ba ku wacce irin karɓa suka yi muku to manzannin sai su ce ayi la ilma lana ba mu san komai ba ya Ubangiji to a wata fadar kuma wasu daga cikin magabata suka ce a'a abinda ake nufi anan kamar da Imam Bahaq da Masruq da wasu suka faɗa suka ce abinda ake nufi anan ayi la ilma lana manzannin ne za su sallama wa Ubangiji cewa dukkan ilimi yana gare shi a ya Ubangiji mu abinda suka gaya mana ya abinda muka sani kawai kenan a zahiri, amma kai ka san zahirinsu ka san baɗininsu. Don haka idan aka kwatanta sannin da muka yi game da al'amarin da irin sannin ka game da al'amarin, to ai kamar ma bamu san komai ba ne. Don haka mu bamu san komai ba ya Ubangiji, la ilmarna innaka anta allamul guyub, ya Ubangiji lalle kai ne allamul guyubi, wato masanin dukkan abin da yake boye, dukkan abin da yake boye wanda bayi ba su san shi ba, to kai ka san shi. Dukkan abin da aka yi ba a gaban bayi ba, kai ka riga ka san shi, ka san farkon al'amari, ka san ƙarshen shi, kuma ka san abin da yake bayyane da wanda yake goye. Dama Ubangiji ya riga ya faɗa, fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Allah sai da ya rinzo ya ce wallahi lalle ne sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni, haka nan kuma wallahi lalle ne sai mun tambayi waɗanda aka tura ɗin su ne manzannin. Allah zai fara daga kan annabi Nuhu alayhi salam. Allah zai tambaye shi, ya kai annabi Nuhu, ina saƙon da mala'ika Jibril ya kawo maka? Annabi Nuhu alayhi salam zai ce, ya Ubangiji, na isarwa bayinka al'ummata. Sai Allah ya tambaye su, ya ku al'ummar annabi Nuhu, shin annabi Nuhu ya zo muku da manzanci, ya zo muku da umarnin cewa ku kadaita ni wajen bauta? Sai ce, ai ma ja'ana min bashirin wala nazir, ai mu babu wani mai bishara ko mai gargadi wanda ya zo mana. Kaga sun yi musu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Nuhu alayhi salam, ya kai Nuhu, mutanenka sun yi musu, to mecece shaidarka? Annabi Nuhu alayhi salam sai ya ce, ai shaidana su ne al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Don haka sai Allah ya ce, ya ku al'ummar annabi Muhammadu, me kuka sani game da annabi Nuhu alayhi salam, shin ya isar wa da jama'ar shi saƙon da na bashi? To mu al'ummar annabi sallallahu alayhi wa sallam sai mu ce, eh kwarai ku ya Ubangiji, ya isar musu da saƙonka, su ne ba su karɓa ba, ba su kaɗaita ka wajen bauta ba. Sai Allah ya tambaye mu, to ku fa me hujjarku? Sai mu ce, ai ya Ubangiji, hujjar mu ita ce annabi mu sallallahu alaihi wasallam, wanda ka ce mana shi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa, as-sadiqul masduq, ya zo mana da alqur'ani mun yi imani da shi. Kuma daga cikin irin abubuwan da ya zo a cikin wannan alqur'anin akwai sura Sukutum, suratul Nuhin alaihi salam, mun ji yadda ya shafa ma da mutanen shi, inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yajidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستنشق ثيابهم وسروا واستنبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا har zuwa karshe irin su suratu hud alayhi salam da sauran dai gurare inda annabi nuhu alayhi salam ya kira mutanen shi zuwa ga tauhidi su kuma suka bijiri. To shikenan sai su wa'annan mutanen annabi nuhu da yake shi kafiri ba wanda ya fi shi taurin kai, in sai ba su yadda ba, yaya mutanen da ba su yi zamani ɗaya da mu ba za su ba da shaida a kanmu? Ba mu yadda da shaidarsu ba. Mutanen da suna zuwa ƙarshen zamani, sai Ubangiji ya ce, to ko al'ummar annabi Muhammadu, wayannan sun ce ba su yadda da shaidarku ba, waye zai shaida ko kuma zai tabbatar da cewa lallai ku abin da kuka faɗa ɗin nan gaskiya ne? Sai mu ce, ai annabin mu shi ne shaida a kanmu. Shi ne inda Ubangiji yake cewa, wa zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasul shahidan 'alaykum, ku za ku yi sauran mutane shaida akan cewa lalle manzannin su sun isar musu da sakon Allah, sannan ku kuma manzan ku shine zai shaida akan ku cewa abin da kuka faɗa din nan gaskiya ne. Saboda haka lokacin da Ubangiji zai wannan tambayar ma za ujibtum, to kowanne annabi da kowanne manzo zai ji kamar da shi yake, alhali kuma haka ne kowanne da shi yake, amma kowanne zai zata da iya shi kadai Allah yake wannan tambayar. To amma Allah subhanahu wataala yana tambayar ne ga dukkan su manzannin, kuma kowanne annabi yana gaba al'umma suna bayan shi, da shi da al'umma su za su ji wannan tambayar kamar su kadai ake yi wa. To haka nan a lokaci guda gaba ɗaya dukkan al'ummatan, duk wata al'umma da ta yi musu ko ta yi jayayya akan cewa manzanta bai kai mata saƙo ba, to mu ne masu ba da shaida a kansu, tun daga kan annabi Nuhu alayhi salam wanda shine farkon manzanni har zuwa kan annabi Isa alayhi wa ala nabiyyina afdalu salatu wa tammu taslim. Dukkan wani manzo wanda yayi wa al'ummar sa wa'azi suka yi karba, to mu ne masu ba da shaida a kansu. dama kuma ubangiji yake cewa fa kai mai gaji na mi kullu ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida yawma zin yawaddu allazina kafaru wa sawar rasula law tasawwa bihim al-ard wa la yaktumuna allaha hadisa. Allah ya ce ya za su yi a ranar da zamu zo da mai shaida bisa kowace al'umma, kowace al'umma zamu zo da mai shaida akan ta shine annabin da aka tura zuwa gare ta. Wajina bika ala haula'i shahida, kai ma zamu zo da kai ya rasulullahi, zaka zama mai bada shaida akan waɗannan Quraisha, wannan mutananka da ka gaya musu gaskiya suka ƙi karɓarta, to zaka zo ka bada shaida akan su. Sai na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu an karanta mishi alqur'ani, yace to ya rasulullahi ya zan karanta maka alqur'ani alhari kai aka saukarwa da littafin? Sai yace ai ina so ne in ji wani na yana karanta shi. Yace sai na fara masa karatu, ina karanta mishi daga suratul nisa'i. Yayin da nazo kan wannan ayar fa kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin, sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishe kaka dan Mas'ud, ya isa haka. Yace da na juya sai naga idanun sa yana zurda hawaye saboda tausayin kafiran, saboda tausayin halin da za su shiga a wannan ranar. Rana ce wacce take da abubuwa na ban mamaki, akwai firgita kwarai da gaske, tana da ahwalu daban-daban, yanayi daban-daban. Wasu daga cikin malamai suka ce a wannan ranar su manzanni da kuma duk waɗanda suka kasance tare da su ba sa cikin tashin hankali. To sai kuma wasu suka ce to kuma in haka ne me hujja? Suka ce ai hujja ita ce inda Allah yake cewa innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun, inda Allah yake cewa la yasma'una hasisa wa hum fi masatin fusum khalidun la yahzunuhum al-fazau al-akbar وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Da manzani da waɗanda suka bi bayan su da kyautata a wannan ranar ba sa daga cikin waɗanda suke cikin tashin hankali. Mala'iku za su haɗu da su, su ne musu albishir, suna kwantar musu da hankali, suna cewa ai wannan ita ce ranar alƙiyama ɗin, wacce kuka kasance an yi muku alƙawari game da ita. To gashi nan yau Allah ya kawo mu ranar, rana ce ta girmamawa a gare ku, ba rana ce da za ku ji tsoro ba. Da sai wasu suka ce to kuma ai gashi lokacin da ya zo a hadisi, lokacin da al'ummatai za a riƙa ɗunguma zuwa gun manyan manzanni da annabawa, ana tambaye su ceto, ku nema mana ceto a wajen Ubangiji mana, ai mana hisabi. Saboda a ranar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi fushin da bai taɓa yin irin shi ba, ko ba zai ƙara yin irin shi ba. Babu wani daga cikin manzanni face sai yana tsoron dosar Ubangiji a wannan ranar, saboda yana tuna wani abin da shi a ganinsa kamar laifi ya yi, amma ainihin abin ba laifi ba ne ya yi, tunda su manzanni ma'asumai ne. To wannan tunanin, suna tunanin kada su doshi Ubangiji a wannan ranar kuma ya yi musu tuni akan abin da suka taɓa aikatawa. Annabi Ibrahim alayhis salam yana tsoron sanda ya kakkarya gumakan nan, aka tambaye shi man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, a anta fa anta azabi aliyatina ya Ibrahim, yace a bal fa alau kabiru mahaza, kai kai magana kai ka aikata wannan ga gumakan mu ya kai Ibrahim, yace a ai babban cikin su dinnan shi to da ya ji ni da gatar ya sassara kananan gumakan gaba ɗayan su, sannan sai ya dauki gatarin ya saba a wuyan babban gunkin. Da kafirai suka dawo suka tambaye shi me wayewa gumakan mu wannan abun, sai wani yace ai akwai wani saurayi ana ce mishi Ibrahim, mun ji kullum yana aibanta gumakan mu, wata kirshi ya musu haka, aje a zo da shi. Da aka zo da shi aka tambaye shi, sai ce ai babban su ba gashi nan saba da gatari a wuyansa ba, ku tambaye shi mana ai shi ya musu wannan abu. Shi ne sai suka ce ai laqad alimta ma haula yandiquna, ai kama ka san wayannan ba sa yin magana. Sai ce to me yasa ku za ku riƙa bautawa abin da baya ji baya gani, ba zai iya magana ba kuma ba zai amfana muku komai ba? To kaji dama ya yi haka ne domin ya tsayar musu da hujja. To annabi Nuhu alayhi salam shi kuma yana jin tsoron cewa shi yayi addu'a Allah ya halakar da duniya, to ya kuma yau yaje yace yana neman a bashi ceton duniyar, shi ma yana tsoro. Haka nan annabi Musa alayhi salam yana tsoron cewa ya je rabiyar fada ya hankali kirjin wani bakin fisi ya fadi ya mutu. Annabi Isa ko alayhi salam yana tsoron abin da mutanen shi suka nasarta mishi na cewa wai shi ma Allah ne, ko kuma shi dan Allah ne, wasu su haka suke fada. Subhanallahi amma yushrikun. Saboda haka a wannan ranar dukkan annabawa suna nafsi
malamai suka ce to ai wannan din ya faru ne saboda Allah ya nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai ne wanda bai da wani tabo a wajen Ubangiji dukan su annabawa ma'asume ne amma shi ne babban ma'asumi wanda bai da tabo ko kadan bai da sofa ne saboda dama maqamin wannan maqamin shine maqamul mahmud kuma na wani bawa ne wanda bai taba yi wa Allah laifi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga kenan ashe masu cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zunubi tur da wannan faɗar ta su to ashe kenan kaga ba sa cikin wannan ceton nashi tana nufin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine mai wannan maqamul mahmud din ba to su ko ba sa ciki tunda ya ce shafa'ati yawmul qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto na a ranar alkiyama gaskiya ne duk wanda bai bada gaskiya da ita ba to ba zai kasance daga cikin ma'abotanta ba na'am in qala Allah Allah ya ce ya rasulullahi ka ambaci yayin da Allah zai ce ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryamu uzkur ni'mati alayka ka tuno ni'mata a gare ka da nayi maka na zabe ka na fifita ka a cikin sauran halittu wa alawa da take da kuma ni'mar da nayi wa mahaifiyarka wato ku gode min da kai da mahaifiyarka bisa wannan ni'imar da nayi muku sai ubangiji yake faɗan ni'imar ya ce iz ayyatuka bi ruhil qudus ga tunan kamar haka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da ruhul qudus wato shine malaika jibrilu yana binka duk inda zaka je yana karfafarka tukallimun nas fil mahdi wa kahala wato kane wa mutane wa'azi yayin da tun kana cikin tsimman goyo har yayin da ka kai gwarzantaka ya kasance tun yana cikin tsimman goyo yana magana lokacin da mahaifiyar shi tawo da shi yake ce mata bai mata raina min albashir ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sawman fala nukallima alyawma insiya fa atad bihi qawmaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya abta haruna ma kana abu kimra asaw wa ma kanat tumki magiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya wato yayin da bayan ta haife shi da take cewa ina ma ita Allah bai halice ta ba ina ma ita Allah bai halice ta ba da ma ta kasance wani abun mantawa wanda ba a san da ita ba to shine fanada ha min ta hatiha a ruwayar da muke karantawa a ruwayar Abu Amr ad-Duri yace fanada ha man ta hatiha sai wanda ke kasanta yayi kiranta Allah ta azumi cewa kada ki baki ciki kada ala rabbuki ta take sariya ozi ilaki wujuz in naqlat tasaqal alayki rutban janiya ai kada ki baki ciki ubangiji ya sanya miki mafita ki jijjiga wannan itaciyar dabino ku tuturar dabino ya'yan dabino za su fado a gare ki sai ki ci bayan kin ci kin sha kuma daga wannan korama dake kusa da ke zaki ji gaba ɗaya baki cikin dake tare da ke ya tafi yace ki dauke ni ki shiga da ni cikin gari duk wanda kika fara haduwa da shi daga cikin mutane to ki gaya mishi kin yi bakance yau ba za ki magana da kowa ba to dan haka idan sun sake tambayar ki in sun taru sun tambaye ki to ki nuna ni zan fitar da ki ma'ana zan sama miki mafita kazan kuwa aka yayin da ta zo tana dosowa cikin banu isra'ila tare da shi to da yake mutane ne masu mummunar manufa maimakon tunda sun san da tun tasowa ta yi na ban mai ban al'ajabi ta yi saurin girma kwarai da gaske an ce a kowane sati tana yin girma kamar na wata guda a kowane wata guda tana yin girma kamar irin yadda jariri zai yi a shekara guda don haka yayin da ba ta fi kamar yan shekara goma ba amma girmanta ya kai na yan shekara 15 ko sama da haka to kaga wannan kadai ya isa su gane cewa yar baiwa ce su kyautata mata zato amma suna ganin da zai ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ke maryamu kin zo mana da wani abun kunya ya ukta haruna ya ke yar uwar harunu ma kana abokin ra'asoyin ai ke babanki bai kasance mutumin banza ba amma kana tumuki bagiyan kuma mahaifiyarki ba ta zamto mai bin maza ba a yana kika samu wannan yara ba shara ce da sai ta nuni zuwa gare shi annabi isa alayhi salam tana nuna shi sai suka ce ya zamu magana da wanda ke cikin tsimman goyo kai banu kalimu man kana fil maris sabiya budar bakin shi yana cikin tsimman goyo sai suka ji shi yana cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ubangiji zai bani littafi ko kuma ya bani littafi kuma ya sanya ni ina daga cikin annabawansa wajen arni mubarakan aina makon kuma ubangiji ya sanya ni in zama mai albarka a duk inda nake wala mai ji'al ni jabbaran shakiya kuma bai sanya ni in zama azzalimi ko kuma marar rabon lahira ba to kaga wannan magana da yayi ita ce Ubangiji ke tuna mishi anan cewa na sanya ka ka zama mai yin magana kana magana tukallimu nasa kana yin magana da mutane kana musu wa'azi yayin da kake cikin tsimman goyo wakalan da kuma yayin da kai isa gwarzantaka wasu malaman suka ce wannan wakalan dinnan yana isharar ne zuwa ga dawowar da zai yi yayin da dab da tashin alkiyama sun ce zai dawo ya ƙara yin shekara 7 nan kan hada da wannan 7 din da kuma 33 da yayi tun a farko to ya zama shekara 40 kenan cucu to wasu malaman kuma sun tafi akan cewa Annabi Isa alayhi salam yayi wato wajen shekara an aiko shi ne yana da shekara 40 sannan kuma ya zauna shekara 80 bayan aiki yana yi mutanen shi wa'azi sannan kuma an dauke shi zuwa sama ta uku alhali a lokacin ne yana da shekara 120 to idan ya dawo kuma ya sake yin shekara 40 a nan duniya zai zama gaba daya shekara 160 kenan a duniya sai ya zama shine ma'anar fadar sa fil mahdi wa kahaladin cewa fil mahdi din wato magana da yayi a lokacin da yake jariri wa kahalan din kuma magana da yayi yayin da yake dan shekara 33 tunda shekarun kuhula wato shekarun gwarzantaka suna farawa ne daga 30 zuwa 40 daga sanda mutum yin shekara 40 kuma ya haura sannan kuma ya shiga cikin shekarun dattijantaka Allah ya ci gaba da tuna mishi da ni'imomin da ya yi mishi ba dan shi Annabi Isa din alaihi salam ya manta ba yana dai tuna mishi ne domin ya ƙara gode masa yace wa yanzu Allah mutum kal kitabul hikmata kuma ka tuna yayin da na sanar da kai littafi shine at-taura wal hikmata da kuma hukunci wasu malaman kuma suka ce ma'anar wa yanzu Allah mutum kitaba yayin da na sanar da kai yadda ake yin rubutu wal hikmata da kuma na baka fahimta a cikin at-taura wato ya iya karatu da rubutu tun yana kankanin sa tun yana da kananan shekaru annabawa ba a ce musu suna kankani ko a ce suna yara sai dai a ce yayin tasowar su ko yayin da suke da kananan shekaru Allah ya ce wa taurata wal injil kuma na sanar da kai at-taura da linjila ya kasance Annabi Isa alayhi salam yana yin hukunci da at-taura to amma dai wasu daga cikin hukunce-hukuncen da ke cikin at-taurar littafin shi na linjila ya shafe su don haka a zamanin shi har kafin bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam injila ita ce littafin da ake yin aiki da ita amma sauran annabawa da suka gabace shi wanda suka zo tsakanin shi da Annabi Musa to wayannan duka suna aiki ne da at-taura wato annabawa da suka zo a bayan Annabi Musa alaihi salam kamar irin su Annabi Ayyub alaihi salam kamar irin su Annabi Ilyas Annabi Armiya'u Annabi Yusha'u Annabi Sha'aya'u da sauransu wayannan duka suna aiki ne da at-taura sai Annabi Dawud da Annabi Sulaiman duka suna aiki da at-taura to Allah ya ce mishi wa yasakhluqu min ad-dini ka hay'ati ad-dairi kuma ka tuna yayin da ne maka izini kake cura kasa ta khulqu min ad-dini ka hay'ati ad-dairi wato kake cura yumbu kamar da shi kamar idan sifar tsuntsu fatan fuku fihi sai kai busa a cikin shi sai fa yakunu da'iran ko kuma fa takunu da'iran bi izni sai ta zama tsuntsuwa da izini na wato da nifi na kenan da irada ta wato yakan yi cura kasa haka ya mai da kamar sifar tsuntsu idan yayi busa a cikin ta kawai shikenan nan take sai wannan lakar sai ta zama tsuntsu mai rai shine jemagi zai tashi a gaban su zai tashi sama idan yayi nisa kuma sai ya dawo ya fadi domin nuna bambanci tsakanin halittar Allah da kuma halittar wannan Allah idan yayi jemagen baya dadewa a raye da ya dan yi nisa sai ya fado kuma ya mutu shi jemagi dalilin da yasa ya zama an kebanci jemagi da wannan saboda shine akmalu tsayir shine mafi cikar tsuntsaye baki dayan su kasancewa shi jemagi ba kwai yake ba haihuwa yake kamar yadda dabbobi ke haihuwa kuma sannan shi yana yin haila daga cikin dabbobi biyu ne kaɗai suke yin haila da shi jemage sai kuma wasu malaman sun ce ko da zomo ne ko zomo dai ko wata dabbar dai su yawa bushiya ko yawa to su biyu su ne masu yin haila daga cikin dabbobi kuma shi jemage kaga gashi nan dai tsuntsu ne amma kuma jikin shi babu gashi sannan kuma shi yana gani a cikin duhu amma baya gani a cikin haske na kaga yana da bambanci da sauran tsuntsaye Allah ya ce watubru al-akmaha wal-abras sannan kana warkar da al-akmaha wanda aka haife shi babu idanu aka haife shi a makanci kakan yi addu'a sai ya warke ya zama yana gani wal abrasa da kuma mai albaras wato kuturta bi izini da izini na da kake yin wannan ba da karfin ka ba da iyawarka ba wa yadhkur rijlu mauta bi izini kuma yayin da ka tuna yayin da kake fitarwa da mamata daga cikin kaburburan su su zamto masu rai shi ma dai da izini na annabi isa alayhi salam ya yi addu'a wajen mutum biyar sun rayu da izinin Allah daga cikin su akwai samu dan annabi nuhu alayhi salam wanda ya yi shekara 4000 a ƙasa amma annabi isa alayhi salam ya yi addu'a ya tashi sannan kuma ya sake yin addu'a sai ya koma sannan akwai wani mutum wanda dan gidan wata mata ne ya rasu annabi isa alayhi salam ya yi addu'a shi ma ya tashi sannan akwai wata mata har ila yau da kuma wata baiwa akalla dai waje mutum hudu ne ko biyar wadanda suka tashi da albarkar addu'ar shi wa yadhkuru bani isra'ila anka kuma ka tuna yayin da na tare bani isra'ila banu isra'ila daga barinka wato na kange su na kange ka na kiyaye ka yayin da suka yi nufin su kashe ka su shahadantar da kai izita bil bayyinati yayin da ka zo musu da hujjoji bayyananu wato shine sunan mu'ajjizi fa qala allazina kafaru minhum sai waɗanda suka kafa daga cikin banu isra'ila suka ce in haza ai wannan fa ba kowa bane illa sihirun mubin face sihiri ne mabayyani a wata riwayar kuma ana karanta in haza illa sahirun mubin ai wannan ba komai bane illa wato mai sihiri mabayyani wazo haiti
wa idza mahtu ila al-harina amiru bi wa bi rasuli qalu amanna wa sa'idu annana muslimun idza qala al-hadiyu al-hadiyu
Now Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wa zawhaitu ila al-hawariyina ana min biyo bi rasul ya rasulullahi ka ambaci yayin da nayi wahayi zuwa ga al-hawariyun al-hawariyun sune almajiran annabi isa alayhi salam wato sahabban shi su 12 an ce an kira su da al-hawariyuna ne saboda fararen tufafin su wasu kuma sun ce an kira su ne da al-hawariyuna saboda sun kasance suna kan tauhidi kuma zukatan su face take babu wani abu na shirka a ciki wasu malaman kuma sun ce an kira su al-hawariyuna ne saboda sun kasance wato masu wanki ne da guga wato masu wanki ne sana'ar wanki suke a kogi annabi isa alayhi salam ya haɗu da su a wajen ya kira su zuwa ga addini kuma suka amsa sannan kuma ya kira su cewa su zo su taimake shi wajen isar da wannan sako da Allah ya aiko shi da shi Allah ya ce yayin da na yi wahayi zuwa gare su to anan malamai suka ce wahayi ne irin na ilhama kamar irin wahayin da Allah ya yi wa ƙudan zuma da kuma irin wahayin da ya yi wa mahaifiyar annabi Musa alayhi salam inda Allah yake cewa wahayina ila ummi Musa an ardihi fa idza kifti alayhi fa alqihi fil yam ƙudan zuma kuma Allah ya ce wa ahara buku ila nahli an tattizi min aljibali buyuta wato wannan duka wahayi ne na ilhama wato Allah ya cusa musu a cikin zukatansu an aminu biyo bi rasuli cewa ku ba da gaskiya da ni ku kaɗe ta ni wajen bautawa bi rasuli kuma ku ba da gaskiya da wannan manzo nawa shine annabi Isa alayhi salam qalu amanna sai suka ce mun ba da gaskiya ya ubangiji mun ba da gaskiya da kai kuma mun ba da gaskiya da wannan manzo naka washhad ya ubangiji ka shaida bi annana muslimun bisa cewa lalle mu masu miƙa wuya ne zuwa gare ka uzkur ya rasulullah ambaci iz qala al-hawariyuna yayin da su waɗannan hawariyawa din suka ce ya isa bana maryama ya kai isa dan maryamu har yastati'u rabbuka shin ubangijin ka zai iya a wata riwayar kuma har tastati'u rabbaka shin zaka iya ka roƙa mana ubangijin ka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i da ya saukar mana da wani kabaki daga sama wato anan an ce annabi isa alaihi salam ce musu yayi su yi azumi na kwana 30 idan sun yi wannan azumi na kwana 30 sun idan to duk abin da suka roki ubangiji zai amsa musu bayan sai wannan azumi na kwana 30 to kuma suna cikin tsananin yunwa to dama kuma ga tsananin talauci da suke ciki na rayuwar yau da kullum to shine sai suke tsoran kada su roki Allah kai tsaye kuma ya zamto abin da suka roka din ya zama bala'i a gare su to dan haka suna tsoran kada irin abin da ya samu mutanen Annabi Musa alaihi salam ya same su shine suke cewa to ko za ka iya roka mana ubangijinka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i ya saukar mana da wani kabaki wato kamar wata shimfiɗa ciya ka wacce take dauke da abinci kala kala minas sama'i daga sama to Annabi Isa alaihi salam saboda ya san akibar abin ya san yanayin abin tunda manzannin suka gabace shi mutanen sun tambayi ko kuma sun roki a basu aya an basu ayar wato alama ta manzanci an basu din alamar kuma sai ta zama bala'i a gare su lana sai yake wa mutanen shi gargadi yake cewa ittaqullaha in kuntum mu'minin ku tsoraci Allah daga irin wannan tambayar da kuke na a kawo muku wasu ayoyi ko wasu alamomi in kuntum mu'minin idan har kun kasance ko mu'mini ne qalu sai suka ce nuridu an nakula minha ai muna nufi ne ta dalilin tambayar wannan ayar wato wannan alamar an nakula minha da muci saboda muci daga gareta watadma inna qulubuna kuma cewa zukatanmu su samu nutsuwa zaman nutsuwa da kuma ƙarin yaqini wato su kankancewa a imani wato suna son su fita daga ilmul yaqini su koma zuwa haqqul yaqini shi ilmul yaqini shine kamar kullum a riga gaya maka ai akwai kaza kamar yanzu dai idan ake gaya mana mutuwa yanzu mutuwa kaga mun san mutuwa amma sanin da muka yi mata sani ne irin na ilmul yaqini muna da ilimin saninta to amma yayin kuma da mutum ya ido biyu da mutuwa to anan kuma ya zama haqqul yaqini idan ya riga ya mutu kuma yana kabarinsa to sannan kuma ya zama ainul yaqini yayin da ake kamar misali mutumin da bai taba ganin wuta ba da ake ce masa ai akwai wani abu wanda har saboda zafin shi ana iya yin girki da shi ana kaza to wannan duka kaga ilmul yaqini yake to yayin da ya ga wuta ido da ido to yana da ya sami haƙur yaqini to yayin kuma da wutar ta kona mar fata ya ji zafin ta a jikin shi har yayi ihu to ya samu ainul yaqini shine ayu ubangiji yake faɗa a cikin alqur'ani sumulatarawunnaha ainul yaqini sumulatusalunna yawma idzin anin na'i wato suka ce suna so ne su samu ƙarin yaqini a cikin zukatansu wani alama an ƙarsa daktana sannan kuma mu samu ƙarin ilimi bisa cewa lallai abin da ka gaya mana na cewa kai manzo ne na Allah kuma Allah ne ya aiko ka to lallai mu gane cewa lallai gaskiya ka gaya mana wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma mu zama masu ba da shaida bisa wannan ma'ida din da za a saukar to Annabi Isa alaihi salam sai ya daga hannu ya roki ubangiji ce Allahumma rabbana ya Allah ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama'i ka saukar mana da wani abinci daga sama wanda za ta na Na'am Annabi Isa alayhi salam sai ya tashi yayi wanka sannan ya sanya fararen tufafi yayi sallah raka'a biyu ya sunkuya da kansa ƙasa ya rufe idanun shi sannan ya ce Allahumma ya Allah ربنا يا أبنجيم أنزل علينا ما يتم من السماء سوكر من الدا وني ما إذا واتو من كبكينا أبنش من السماء إذا السماء تكوننا إذا ودزنا سما رانا سوكات سما رانا إيدي نجريم لأولنا وآخرنا غنفركم من نكرشم وآية من كم تزما وتا على ما شل غريكا بساجسكر النبشنا ورزقنا يا أبنجيم يا الله ka azurta mu wato ya zama wannan abin da zaka saukar mana ya zama arziki gare mu wanda khairur raziki domin kai ne mafi bicin masu azurtawa wato annabi Isa alayhi salam anan ya bayyana da kankan da kai ga Allah subhanahu wataala sannan kuma da yace warzuquna dinnan aika amfane mu da wannan abin da zaka saukar din domin yana iya yuwa ya zanto an saukar da shi din amma kuma bai amfanar ba to haka nan da yace wa anta khairur raziqin cewa kai ne fiyayyen masu azurtawa to haka abin yake ai qala Allah sai Allah subhanahu wataala ya faɗa bisa harshen mala'ika ko kuma yi irhama ga annabi Isa alayhi salam inni munazziluha alaykum lalle ni mai saukarwa ne da ita zuwa gare ku a wata ruwayar kuma ana karantawa inni munzziluha ana karantawa munzziluha ana karantawa kuma munzziluha alaykum zuwa gare ku kaman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirce wato yayi butulci ba'du daga baya daga cikin ku fa ni uazibuhu azaban to lalle ni zan azabtar da shi da irin wata azaba wacce la uazibuhu ahada min al'alamin wacce ban taba yi wa wani daga cikin talakai irin ta ba to shikenan sai ga mala'iku sun zo da ainihin wannan kafaki din daga sama an rawaito cewa sun sauko da ita ne akan wani kyalli haka ja an rufe ta kuma da farin kyalli har ila yau kuma an sauko da ita ne tsakanin gizagizai guda biyu akwai girgije daga samanta da kuma girgije daga ƙasanta suna kallo zuwa gare ta har ta sauka a gabansu annabi Isa alayhi salam yana ganin saukar wannan abin sai ya sa kuka yana ta kuka insha Allahumma ij'alni min ash-shakirin ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka masu yawan godiya sannan sai ya tashi ya sake yin alola ya sake yin sallah ya ci gaba da kuka sai ya ce wa mutanen shi a samu mutum wanda ya fi kowa imani daga cikinku ya fi kowa tsarkin zuciya ya zama shi ne farkon wanda zai buɗe ya fara ci daga wannan ma'ida sai abokin shi Shamun shi ma yana daga cikin hawariyuna ɗin ya ce ai ya ruhallahi wannan ai kai kenan a cikin mu waye kai ka imani tunda kai ne annabin Allah shi kenan sai annabi Isa alayhi salam ya tashi sai ya yi kyallan da aka rufe wannan abinci da shi sannan sai ya ce bismillah khairur raziqin ya ce da sunan Allah mafificin masu azurtawa sannan sai ya umarci mutanen shi ya ce to ku ci daga abin da kuka roƙa ya zama ce ya ruhallahi ya kai ruhin Allah ka zama kai ne farkon wanda zai ci mana sai ya ce ai ina neman tsarin Allah daga in ci daga wannan abin wanda ku dai da kuka roƙa din cewa a saukar muku to ku ya kamata ku ci da haka sai suka fara jin tsoron ci daga gare ta annabi Isa alayhi salam sai ya kira fakirai daga cikinsu ya kira fakirai da kuma majinyata da masu fama da albaras da masu fama da kuturta da sauransu da kuma waɗanda suka daɗe da jinya irin waɗanda tun haihuwarsu zama an haife su da jinya shekara da shekaru ɗinnan suna zaune wuri ɗaya yace to a kira irin waɗannan aka kira su yace kulu min rizqillahi ku ci daga arzikin Allah ku ci ku yi murna ku wannan abin murna ne gare ku in kun ci amma wasun ku wanda ba ku ba idan ya ci zai zama bala'i gare shi da haka wannan mutanen an ce su 300,000 ne a wata ruwayar kuma an ce mutane ne maza da mata mutum 700,300 gaba ɗayan su suka ci daga wannan ma'ida ɗin bayan sun ci suna gama ci shikenan sai ta tashi zuwa sama an ce daga kifaye ne ƙwaya biyar da kuma gurasa ƙwaya biyar kifi biyar gurasa biyar sai tashi zuwa sama har ya zamto dai ba sa ganin har ya zamto ba sa ganinta babu wani marar lafiya da ya ci face sai da ya warke haka nan babu wani mai fama da wani bala'i da ya ci face sai da aka warkar da shi wannan bala'in da ke damunsa ko gurguntaka ko makanta ko wani abu sai da ya warke nan take haka nan duk wani fakiri da ya ci daga wannan ma'ida din sai da ya zamto Allah ya wadata shi nan take to haka waɗanda ba su ci daga gare ta sai suka riƙe yin nadama da ba su ci ɗin ba to daga nan sai wannan ma'ida ɗin ta ci gaba da sauka gare su rana bayan rana har sai da aka yi kamar wajen kwana 40 an ce waina ne ƙwaya bakwai da kuma kifaye guda bakwai a cikin mafi shaharar ruwayoyi a cikin wata ruwayar kuma an ce ƙwaya biyar ne wainar ɗaya daga cikin wainar an sanya mata zaitun a kanta ɗaya kuma an sanya mata zuma ta ukun kuma an sanya mata wato abin nan daskararren mai kamar man kamar kitse haka daskarari ɗayar kuma ta hudun an sanya mata man shanu ta biyar din kuma an sanya mata kilishi aka busasshen nama aka dora akai sannan kuma da kifaye soyayyu waɗanda a jikin su babu kaya babu kuma irin wannan bawon na jikin kifi mai a jikin su har diga yake yana nashewa wajen amma a daidai kan kifin kuma akwai gishiri a wajen jelar kifin kuma akwai khal sannan kuma a gefe-gefen kifin akwai nau'i na ƴaƴan itace kala-kala daban-daban tafarnuwa ce kawai babu shamun wanda yake shine shugaban hawariyun sai ce ya ruhallahi wannan abincin cin daga abincin duniya ne ko kuwa daga abincin lahira sai annabi isa alaihi salam sai ce ai wannan abincin ba na duniya bane kuma ba na lahira bane walakinahu shay'un iqtara'ahu Allahu bil qudrati al aliya bari dai cewa shi wani abu ne wanda Allah ya kage shi da kudrar sa madaukakiya a wata ruwaya kuma aka ce wani kifi ne guda daya Allah ya saukar musu da su Allah ya saukar musu da shi daga sama wanda wannan kifin a jikin shi akwai dandanan kowane irin abu a jikin shi akwai kowane irin dandanan na saboda haka sai ya zama dai wannan din ya zama bala'i a gare su inda kaidar da aka ba su shine su ci iya na ranar duk wanda zai ci iya cin ranar amma kada mutum ya boye wani abu su kuma banu Isra'ila bisa al'adar su ta taurin kai da kin bin shawarar manzanni alaihi wasallam saboda haka sai suka boye din suka rika boyewa ko annabi Isa alaihi salam sai ya addu'a a kansu nan take mutum 330 daga cikinsu suka juye suka zama barai da kuma alhanzu suka zauna a haka tsawon kwana biyar a wata faɗar kuma an ce tsawon kwana bakwai sannan sai suka mutu wannan shi ne abin da ya faru to daga nan annabi Isa alaihi salam bai daɗe ba sosai a cikinsu sai kuma Allah ya ɗauke shi Allah subhanahu wa ta'ala sai dawo da labarin tambayar da zai wa manzanni a gaban zatin shi Allah ya ce wani ƙara Allah ya ambaci yayin da Allah zai ce ya isa bana Maryama ya kai annabi Isa ɗan Maryamu wato wannan zancen adafi ne a bisa waccan ƙissar ta farko yau mai jima'u Allah rusula fa yaqulu ma za udutu wannan ƙarashin ta ne ya yi sama da mai akwai isa ɗan maryamu a an ta kulta da nasu ta kizuni wa ummiya ilahaina min dunillah shin kai ne ka gaya wa mutanenka cewa ku rike ni da ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta ba Allah ba qala isa sai annabi isa alaihi salam ya faɗa alhali a lokacin nan dan tsananin tsorata wanda sai ya kasance jikinsa yana makirkita an ce sai ya zanto kowanne kofar gashi daga jikinsa sai ya rika fidda jini saboda tsoron Allah sai ce subhanaka kudircewa tsarkaka ta tabbata gare ka ya ubangiji ka tsarkaka daga dukkan abin da bai rataye da kai ba na daga shirka ma ya kunu li bai kamata ba gare ni ana kula ma da sani bi haƙƙin dan faɗa abin da ba ni da haƙƙi a cikinsa in kuntu qultu idan har na kasance ina faɗar abin nan da suka faɗa in har ni ne ce musu to ai faqar alim to ai Allah ka fi kowa sani ta'alamu ma fi nafsi domin kai ka san abin da nake yake koyi a cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi amma ni ban san abin da yake koyi cikin ilmanka ba ya ubangiji innaka anta allamul ghaib hakika lalle kai ne masanin gaibobi wato duka abin da ke koyi kai ka san shi to wannan an ce a ran alkiyama ne ubangiji subhanahu wataala zai wa annabi isa alaihi salam wannan tambayar domin kurisarwa bisa al'ummar shi masu bautar shi da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah ya karfafi musulunci da musulmai Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya ƙara wa annabi wasila da fadila na'am To wannan matsala ce gaskiya mai kurɗa da yawa. Dalili su mazhabin Malikiya sun tafi akan cewa duk wanda ya karya azumin shi da gangan ta hanyar cin abinci ko ta hanyar aikata wani abu na mubtilat na azumi, kamar ya je ya tara da iyalin shi ko kuma ya riƙa taɓa jikin shi da haka ta kai ga yayi inzali, to wannan wajibi ne sai yayi kafara. Wannan ita ce fatawar mazhabin Malikiya, dole sai yayi kafara wato azumi 60 ko yantar da baiwa ko kuma ya ciyar da miskinai guda 60, shine kamar akalla kamar kwano 15 na hatsi zai raba wa mutum 60 kowanne mudunnabi ɗaiɗai daban-daban. To wannan ita ce fatawar mazhabin Malikiya, amma akwai fatawar su malaman daban, amma dalilin da yasa ba zan gaya wa shi wannan bawan Allah ba, saboda ya zamto horo a gare shi lalle ne ya yi wannan ɗin fatawar mazhabin Malikiya ƙwarai da gaske. Da fatan Allah ya kiyaye. To mai tambaya yana tambaya kan shin menene hukuncin auren ahlul kitabi a wannan zamanin da muke ciki. Ya halasta musamman ma yanzu kamar a nan arewacin Najeriya za ka yi auren ahlul kitabi. An ran Lahadi ya yi ta da bacoci, idan ranar Juma'a ta yi kuma ka tafi masallacin Juma'a shi kenan, ‘ya’ya kuma naka ne kuma addininka za su bi. A bisa wannan dalilin ma shi yasa aka haramta wa mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba, saboda kada ya rinjaye ta, saboda yawanci mata suna rinjayewa zuwa ga addinin mazajensu. Mabiya yawan waɗanda a cikin tarihi suka auri ahlul kitabi, to kuma ba a daɗewa sai ga kuma ta zo ta tuba kuma ta shigo nashi addini. Ba dan kuma ba saboda yawanci ahlul kitabi suna tsoron shiga addinin mu ne saboda false information da aka babbasu, wato an gaggaya musu labarai game da addinin mu wanda ba haka ba. Amma da zarar sun zauna da musulmi sun ga yadda abin yake, to sai ga kuma sun musulunta nan take. A nan za mu tsaya wallahu alam. To amma akwai bayin Allah waɗanda suke neman addu'a cewa a musu addu'a Allah ya gafarta musu. Akwai makwabcin masallacin nan wanda ya ƙoshita da su, muna addu'a da fatan Allah ya gafarta mata. Sannan akwai Malam Kabiru wanda shi ma wani ɗan uwansa ya rasu, Allah ya gafarta musu, Allah mu ma ya gafarta mana baki ɗaya. Allah ya sadar da mu da kowace irin rahama da baiwa da yake bayinsa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya sa mana daga cikin masu samun babban rabo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك.